بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 19 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine kasafi na 121 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama wallafar Al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi na Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne don yin bayani dalla-dalla game da tafarki madaidaici, musamman game da fassara na sunan Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanda yake magana akan ahadithu sifat. Ibn Taymiyyah kuma al'adarsa yana yawaita istidrak, wato ya tafi kan wata mas'alar da take gefe kuma ya tattauna a kanta. Karkashin haka ne yake kawo mana bayanai da yake ɗaukowa, kuma yana mai da zance a kansu daga littafin Ar-Risalatul Qushayriyya ta Abul Qasim Al-Qushayri. Har ya gangaro kan mas'ala game da ainihin as-sakar, wato maye, da irin yadda sufaye suka ɗauke shi suka mai fassara suka sanya shi a cikin mustalahat ɗinsu, kuma suke kallon shi a matsayin wani tafarki daga cikin tafarkin da suke bi. Baya gangaro yana magana akan wato irin baiwar da Allah yake wa mu'minai wajen ba su mafita ta gafarta musu zunubai idan sun tuba da ainihin wato karɓar tubarsu. Shine za mu tashi a inda malam yake cewa fa innal muslima alladhi ya'ti bi fahishatin imma an yatuba ila Allah wastaghfir fa yadkhulu fi qawlihi walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum مغفرة من الله وكرم من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. أتكلم سورة آل عمران. مالك يجي فإن المسلم كاغد الشي مسلمي الذي يأتي بفاحشة wanda ya aikata wani abin Allah wajen ya aikata alfasha, imma an ya tuba ila Allah wa yastaghfir, ko dai ya ainihin tuba zuwa ga Allah wa yastaghfirahu ya nemi gafara Allah, fa yadkhulu fi qawlihi sai ya zama ya shiga cikin faɗin Allah, walladina idha fa'alu fahishatan kuma su ne waɗanda in suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum kuma suka zalunci kansu ذكر الله سيستل عقوبة الله سيوا غبن الله فاستغفروا لذنوبهم تسلم غفر الله ومن يغفر الذنوب الا الله كما دام واني ني يسي غفرت ذنوبي ان با الله ما ولم يسروا على ما فعل كما باسا دوغيوا سيغبا دا ايكتا wannan laifin وهم يعلمون على هذا السنه سني الله يتي اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ dalle wadannan wato suna da sakamako na gafara da ubangijin su zai musu, da kuma aljannatu wanda tajri min tahtiha al-anharu wanda koramun ke gudana a kasan su khalidina fiha za su dawwama a ciki. Allah ya ce wa ni'ma ajrul amil madalla da ladan wadanda suka yi aiki na gari, Allah ya sa a cikin su. Malaika wannan aya don nuni zuwa ga irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gafara da karɓan tuban bayinsa waɗanda suka aikata laifuka, da Allah yake cewa walladhina idha fa'alu fahishatan. Al-fahisha mun ji a baya shine wato duk wani abin ki wanda ya fita daga tsarin dokar Allah, al-fi'latul kabiha al-kharija an amma adhina Allah, lafi mummuna wanda ya fita daga abinda Allah ya kaddara wa Allah ya halasta shi. Wasu suka ce wannan aya ta sauka ne kamar da Ibn Hajar ya kawo a cikin Al-Musawa, ya ciro daga ainihin wato malaman tafsiri da suka ba da labarin cewa wannan aya ta sauka ne a sanadiyar wani mutum mai suna Nabahan At-Tammar. Wannan mutum mai suna Nabahan At-Tammar yana da gidan gona inda yake sai da dabino. Akwai wata mata wadda mijinta ya tafi jihadi, sai ta zo siyan dabino a gurinsa, da ya ganta kawai sai sha'awar shi ta tashi, sai ya sa hannu ya kai yana so ya taɓa jikinta. Wata riwaya kuma har ya dadame ta, ya mata kisa, ta kwace da ƙarfin tsiya ta fara mashi zance tana cewa baka kyauta ba. Da aka ce shi ne sai ya je gida, kwanan shi uku baya fita, yana azumi da rana, yana sallah da dare, yana cin istighfari, yana tuba. Sannan ya ji kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi magale banda yi, shi na Nabi sallallahu alaihi wasallama bai ce mishi komai a lokacin sai daga baya sai ya kira shi ya ce mishi an saukar da wannan aya akan kada ire-irenka. Wannan yana cikin Al-Musaba fi tamyiz as-sahaba da wasu wurare waɗanda ba nan ba. Shi ne sai Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Malamai suna ganin cewa wannan au anan bi ma'ana wa zalamu ne, ba wai tana nuna bambanci bane. Fa'alu fahishatan wa zalamu anfusahum, dama suna iya daukan ma'ana junan su da au da wawu. Allah ya ce zakarullah, sai su tuna Allah, wato sai su tuna tsoro da suke ji na Allah, da tsoron tsayuwa a gaban Allah, da tsoron ubar Allah, su ji kunyan Allah. To wannan shine siffar mumini. Mumini ba wai baya laifi ba, amma in ya tuna Allah sai ya tsorata zuciyar shi ta girgiza, ya tuna tsayuwa gaban Allah. Allah ya ce fastaghfiru li dhunubi, daga nan sai suka fara neman gafara a wurin Allah, babu kuma dama wanda ya isa gafarta musu zunubansu sai shi Allah da ya halicce su, shi Allah da suka ware. Babu wani shehi ko wani malami da ke gafarta zunubai sai dai Allah. Sannan Allah ya ce gaba da cewa waɗannan suna da sakamako na aljanna a wurin Allah Ubangiji su, wanda ƙashin wannan aljanna akwai wato ruwa da ke gudana na koguna, kuma madalla da wannan aiki na su. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahim, wanda ya aikata mummunan aiki aw yadhlim nafsah ko ya tunci kansa, wato ta hanyar yin takasiri, ta hanyar gazawa ya ki yin abin da aka daura masa yadda ya kamata, wannan shine zaluntar kai. Yace yajidillaha ghafurur rahim, zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai. Al-Imam Ibn Jarir ya ambaci labarin wata mata da ta samu sahabi Abdullahi dan Muqaffal take tambayar shi menene hukuncin mata da ta yi zina ta dauki ciki da ta haihu. Yace ta ce falamma anjabat qatalat ifla, ira bunda mata masu yin zina suke a yi ciki a haihu sai aka shaɗa, sai a nemi ɗan kawai a tara sun danne shi da ido, ko a jefa shi a sarga, ko a wurgar da shi a bola, ko cikin dare su fita da shi su ce su wurga a rafi, irin yadda ka san dai mazinata suna yi. Aka taɓa yi mamalan Abdullahi ɗan Muqaffal wannan tambaya, ta ce Allah shi gafarta ma da mai hukunci matar da ta yi zina. Bayan ta yi zina kuma ta haifi ɗan, da ta haife shi kuma ta kashe shi. Sai ya ce mala, me ya same ta, wata irin mara tunani ce wannan? Ya ce lahannahu, ya wuta ce. Sai ta dinga kuka, ta dinga kuka, sai ya sake kiranta ya ce me mai ta min tambayar da me kika faɗa ba? Sai ta sake tambaya ce to fala, in ta yi sa'a ta shiga cikin wannan aya wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahim. Shi yasa al-Imam Abdurrazzaq As-Sanani a cikin tafsirinsa ya rawaito magana, ya rawaito asali daga Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud yana cewa khamsu ayatin fi suratin nisa'i lahunna ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a, yace ayoyi guda biyar a cikin suratul nisa'i to ina son su fiye da duk abin da ke cikin duniya, saboda abin da ke cikin su na rahama da lutfi da tausayin da Allah yake wa bayinsa, ya lissafa su daga ciki faɗin Allah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu
nukaffir ankum sayyi'atu. Allah yake in dai za ku guje wa manyan laifukan da aka hane ku, Allah yake nukaffir ankum sayyi'atu, to za mu kankare muku sauran zunubin ku. Ku guje wa shirka da tsafi da bautar gunki, kun guje wa saba wa iyaye, kun guje wa guduwa ranar jihadi, kun guje wa zina, kun guje wa cin riba da sauran kaba'ir ma tun hauna. Yace ta biyu, inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah baya cutan mutane ko mithqala dharratin, Allah baya cutan mutane duk abin da suka aikata. In dai mai kyau ne to sai Allah ya ninninka malaka. Allah ba sai ka dinga duba balance ɗinka yadda ake wa bankuna, kana checking, kana tabbatar da cewa ba su cuce ka ba, kana zuwa kana barazana, a duk abin da ka aikata na alkhairi. La yadhlimu mithqala dharratin, yace wannan ayar ma tana burge shi da komai. Ta uku shine inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah baya gafarta wa shirka, amma duk abin da yake kuma bayan shirka to Allah yana gafarta shi in yaso. Ta hudu ita ce wannan, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurar rahima. Yace ta biyar ita ce, walladina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum minkum ne ko minhum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yace ta biyar. To a wata riwaya kuma da aka ɗauko daga Ibnu Abbas kwatankwacin wannan wanda yake cikin littafin Ibnu Jarir al-Tabari, shi kuma sai ya ce shi kuma ayoyi takwas ne yake ma wannan hukuncin ga baki ɗaya a cikin suratul Nisa'i. Ya ambaci waɗannan biyar ɗin kuma sai ya ƙara yake cewa, samani ayatin nazala fi suratul Nisa'i hiya khairun li hadhihi al-umma mimma tala'at alayhi ash-shams aw gharabat. Yace ayoyi guda takwas tana cikin suratul Nisa'i wanda alherinsa ga wannan al'umma ya fi duk wani abu da rana yake fitowa ko ta faɗi a kansa, duk wani abu da mutane suke samu a duniya bai kai alherin waɗannan ayoyi guda takwas. Sai ya ambaci waɗannan ayoyi guda biyar ya ƙara da faɗin Allah cewa, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdikum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum. Allah yana so ya bayyana muku sannan ya shiryar da ku irin tafarkin wanda suka gabace ku, da kuma wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah yana so ya yafe mu, Allah yana so ya gafarta mu, amma masu bin son zuciya suna so su karkace karkacewa mai girma, da kuma yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah yana so ya muku sassauci saboda an halicci dan adam da rauni. Ibnu Abbas ya ce waɗannan ayoyi to alherin da ke cikin su ga bayin Allah ya fi alherin duniya ga baki ɗayan ta. Muka rubuta ayoyin sun zo ne don bayani akan sassaucin Allah, yadda Allah yake nufin mu da alkhairi, yadda Allah yake so ya rangwanta mana, yadda Allah yake so mu tsira. Shi yasa kamar da malamai suke cewa akwai ban tsoro a ce mutum duk wannan sassaucin da aka yi amma ya bari zunubin shi rinjayi ya rinjayi ladan shi. In kai aikin lada ɗaya a baka goma, in kai zunubi ɗaya a baka zunubi ɗaya, amma duk da haka mutum ya bari har zunubin shi ya rinjayi ladan shi, wannan ba ƙaramin haɗari ba. Allah ka tsare. Malam ya ci gaba da cewa, wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Wa aqimis salata, kuma ka tsaya da sallah tarafayn nahari, a gefen wuni guda biyu, wato fitowar rana da faduwar ta kenan. Wa zulafan min al-layl, da kuma cikin dare, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, lalle ainihin wato kyawawan ayyuka suna tafiyar da manyan su. Wannan bayani ne akan lokutan sallah guda uku wanda dukkanin salloli guda biyar suke shiga ciki. Tarafayn nahari su ne wato sallolin da ake yi a cikin wuni, a gefen wuni. Wa zulafan min al-layl, su kuma sunan da ake yi cikin dare, su ne isha'i da asubai wanda ake yin su a cikin duhu. Isha magariba da asubai da ana yin su a cikin duhu. Sai kuma garfayin nahari sune azadul asr ko kuma wata fasara da malami suke watan kwatin wannan wa fi sayyidi an ibn abbas an ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan asaba min imra'atin qiblati haka nan a cikin bukhari da muslim ya go cewa wani mutum wanda an fadi sunansa a wasu riwayoyi kamar da Imam an-Nasa'i ya kawo a cikin as-sunan dinsa cewa sunan shi Abu Yasir Ka'ab ibn Imran akwai wasu riwayoyi kuma da suka zo da wani suna daban wanda ba wannan cewa wannan mutumin asaba min imra'atin qiblatan yayi wa wata mata sun baye wata mata kis wanda ba matarsa ba fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika sai je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga kuskuren ne fa anzalallahu alaihi sai Allah ya saka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqimus salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yudhibnu as-sayyi'ati al-aya sai ka saka da wannan aya da ke cikin suratul hud qala ar-rajul sai mutumin yace ali hadhihi al-aya shin ni kai aka ba wannan aya qala liman amila biha min ummati nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya aiki da aya cikin al-ummata wato duk wanda ya tsayi da sallah ya tsayi da sallah cikin wuni da dare to lebukan da yake yi za a kankare mishi tsakankanin wannan sallah ma'ana tun daga al-wula da yake yi tana da tasiri wajen wato kankare zanubai da tafiya da zai yi zuwa masallaci ya shiga cikin sallah ta jami'i a yi da shi da kuma ita kanta ibadar sallah duk waɗannan hanyoyin kankare zanubai kamar da muka ji hadisi a gaba wannan yana cikin sahih muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yake alula kullum guda biyar kamar mutumin da yake da gulbi ne a bakin gidansa wanda yake yin wanka kullum sau biyar kaga ku bayar da ra'ayi cikin shi ya zama akwai dace duk malam yana kawo mana dalilai ne da suke tabbatar da Allah yana gafarta ma bayinsa zunubai idan suna tuba idan suna neman gafararsa waqad qala ta'ala kuma Allah ya ce wallazina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idha ma qadibuhum yaghfuru da kuma wadanda suke sune wadanda suke gujewa manyan zunubai da alfasha kuma idan sun yi fushi sai su ainihin ya ahuwa ba wanda suka wa fushi ba sa bari fushin su rinjaye su suna yin ahuwa وقال ثم الله يتي الذين يستنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره يتي سوني ودان ده سكي غوجيوا كبائر الاثم وسو قراء كمان الاعمش ده حمزه ده كسائي سنا كرنتا شي بالافراد الذين يستنبون كبير الاثم وند سكي غوجيما ليفي مفي جرمه sai zama ma'anar shi anan shirka kira ba sa shirka in kuma an ce kaba'iral ismi sai zama ma'anar shi laifuffuka manya-manya da yake shirka da sauran kuma dangogin laifuka manya-manya wal fawahish da laifuka na Allah wadare kamar da muka bayyana a baya so da dama cewa al fahisha shine laifi wanda a dabi'ance ma abin kyama ne illal lamam in banda as-sagha'ir sune al lamam sune kananan zunubai waɗanda la yaslimu minha ahad illa man asabahu Allah ba wanda yake tsira daga karanan laifuffuka sai wanda Allah subhanahu wataala ya tsare shi shine annabawa da manzanni da kuma duk wanda Allah ya tsare Allah ta kare qala ibn abbas sai Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle Allah ubangijinka yana da fadin gafara Allah ta samu cikin gafararka mai fadi qala ibn abbas ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العينين تزنيان وزناهما النظر وذكر الحديث سي ابن عباس yake cewa ban san abin da yake kama da a kira shi da sunan lamam ba in banda abin da abu huraira ya ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce ido na zina hannu yana zina kaza yana zina wanda mun karanta hadisin ko a darasi da ya gabata da lafazin da malai ya kawo daga Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma lafazi kwatankwacin wannan wanda yake cikin Bukhari da Muslim fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla kataba ala ibni adam hadhahu ko kataba ala kulli bani adam ko kataba ala bani adam kataba ala ibni adam hadhahu min az-zina addaraka dhalika la mahala Allah ya rubuta wa bawa cikin ɗan adam kowanne bawa cikin ɗan adam Allah ya rubuta mishi wato ya kaddara mishi rabon shi na zina babu shakka sai ya riske shi a inda muka ji malamai sun fassara fassarori guda biyu fassara ta farko cewa abinda mutum bai iya kukuta da shi na kallon matar da bata halasta gare shi ba kallo na farko ko tunanin wata mata ko jin daɗin maganar ta wannan babu kamu akan sa na laifi amma in ya wuce nan yayi wani abu wanda na kasadi ne na neman fitina wannan yana da laifi akan sa wanda kuma karshe al'aura ta gaskata ko ta kare ta wannan abu wannan hadisin Ibn Abbas yake cewa shine yake bayani wannan hadisin yana bayani ne akan abin da ake ce ma'allama wato ma yalummu bihi ma yalummu bihi almar'u min al-dhanb abin da yake fuskan mutum na zunubi ya aikata والمسلم إذا أتى الفاحشة لا يكفر شي مسلمي aikata zinubi ba a cewa ya zama kafir wanda ke shan giya wanda ke tata ko yake zina ko sata ko fashi ko kisan kai ko saba wa iyaye ko wasa da sallah muka cire wasa da sallah wanda shine kadai cikin kaba'ira in banda tsafi wanda malamai suke ganin za a kafirta wanda ya bari akwai sabani da dadde tsaka ga malamin musulunci game da tarikhus salati to shi banda shi ke amma duka sauran laifuffuka da aka sani da ake ce musu manyan laifuffuka to musulmin da ke aikata su ba kafiri bane amma musulmi ne mai zalunta kashi mai sako wa in kana kamalul imanil wajib kad zala an ko da yake fa idan musulmi ya zama mai aikata wannan zunuban to imani cikakke imani lafiyayye ya kauce da gabarinsa yanzu imanin sa mai na ƙasa kama fi sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma da yazo a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina a sa'ad da yake yin zina ba zai zama mu'mini mai cikakken imani ba wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ko mai shan giya san da yake shan giyar sa ba zai zama cikakken mu'mini ba wala yantahibu nahbatan ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن هكا wanda yake kwashe kayan mutane barawo ko mai zarika ruga ko mai sata ko dan fashi duk wanda zai nahab ya kwashi dukiyar mutane kwasan da in an ganshi yana diba za a daga ido a kalle shi saboda daraja abin ko kuma za a daga ido a kalle shi saboda yafi karfin mutane baya da aka iya dashi ana kallon shi dai sata duka a wannan fasarorin guda biyu ko dai saboda abin mai daraja ne za a ga wane ne ko wannan zai irin wannan mugun aiki ai ta mamaki ko kuma saboda ya dauka ana ganin sa amma ya fakar mutane shike da makami shike da wurin shike da karfi a wajen to dina daukar ma'anar wala yantahibu nahbatan zata sharafi ba wanda zai dauki wani abu mai daraja yarfa'un nasu ilayhi fiha absarum mutane su daga ido suna kallon shi يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن wanda yake haka ba mu'mini bane san da yake to addige san da yake aikata wannan aikin abin da yasa har yake aikata aikin zina ko shin giya ko sata ko kwace saboda a lokacin an cire mishi kamala ta imani idan akwai kamala ta imani tare da shi za ta hana shi wannan wannan hadisi ma mun karanta shi da shalle shi a baya a zaitun to da haka wanda yake aikata wannan ayyuka a sa'an da yake yin shi ba shi da kamala ta imani فاصل الايمان مع ما اصل الايمان yana nan tare da shi wa huwa kan yaqulu ila al-ma'siyah zai yin zunubi ya saki komawa ya kare walakinahu yakunu mu'min amma yana nan a mu'minin sa koda ya aikata ya kuma ya aikata ya kuma ya aikata fa idza faraka ad-dunya idan ya rabu da duniya kama fi sahih anna umara an umara anna rajulan kana yud'a himara ko mutum da ake ce mishi himara wa kana yashrabu al-khamra ya kasance dan giya ne yana shan giya wa kana kullama utiya bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zulji duk sanda ya sha giya aka kamo shi aka gudu shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da bi ce mishi bulala 40 fa qala rajul sai wani mutum ya ce la'anahu Allah ma akthara ma yu'ta bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam kai wannan dai Allah ya tsine mishi albarka kullin sai ya sha giya ya zo a mushi bulala fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anhu fa innahu yuhibbu allaha wa rasulahu yace kar ka dinga tsine mushi yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam abinnan Abubakar ibn al-Arabi yayi hujja da mafhumul mukhalafa na wannan cewa za ya tsine wa kafiri je domin shi baya son Allah baya son manzon Allah shi wannan me yana tsine mushi saboda musulmi ne yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ko yayi fushi ba za ta tsine mushi to mafhumul mukhalafa idan kafiri yayi abin tsinuwa za ka ce Allah ya tsine wa kafiri bane amma shi musulmi fa ba a tsine wa musulmi dan yayi abin da yake sai dai ai Allah wadare da laifin ce Allah wadaran aikin da wani in ta kama ai mishi tankiya ai mishi tsawa za a yi masa amma kada a tsine masa domin tsinuwan za ta ƙara sa ya ƙara bin daji amma ga mu yanzu abin da muke yi zaran wani ma ba laifi bane ki kuma ba zai sabanin ra'ayi ne za ku ci amma tsinuwa za ta bi baya musulmi baya kasancewa mai tsinuwa da batanci Allah ka tsare sannan shi kuma mai laifin ne sani kuma wannan ne ba dalili bane a gare shi dinga tukiya cewa ai ni musulmi ne ka san da haka masu laifi suke mutum ya laifi sai na aikin shi musulmi shi ne zai fara ba ku hujja to ai shi musulmi ne dan me za a ce yayi laifi a to ai musulunci bai halasta ma kai laifi kamar da musulunci bai halasta wa ɗan uwanka su tsine maka ba ya ku musulunci bai halasta maka kai kuma ka je kai laifi da haka ba za ka yi laifi ka kafa mutane hujja da cewa kai musulmi bane musulmi bai dace yayi laifin da kai ba bai dace ba sam malam yace fa shahida lahu bi annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da cewa yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa naha Allah alati kuma ya hana a tsine masa kama taqaddama fil hadith al akhir as sahih wa in zana wa in sarqa kuma yadda dai daga wata hadisi Abu Dharr na cewa wa in zana wa in sarqa to akwai wani iskali a nan da wasu malamai suka yi rezan da su cewa to ai shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu a wasu wuri shi ma ya la'anci wasu daidai wa mutane kusan su kuma ba kafire bane wannan yana da fassara ta daban saboda cikin hadisin al-Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mishi wannan tambaya cewa ya manzo Allah wani lokaci kakan fusata sai ka faɗi muguwar magana ga mutum kuma gashi bawa yana tsoron abinda Allah zai yi da shi saboda Allah na karɓan addu'arka sai ya ce na roki Allah na ce ya Allah ni ma mutum ne wanda yake yin fushi kamar sauran mutane idan na fusata na faɗa wa mutum magana da bai cancanta faɗa mishi ba ya Allah ka maimai da ita ta zama addu'a alkhairi gare shi to wannan sai ya zama ashe idan ma wani yayi wani laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wani la'anta ko wata muguwar magana yana iya Allah na juya masa shi ne ta zuwa ga falala da addu'a kaga wannan kuma khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka al-itibar ne har yanzu da umarnin sa za a yi da kuma hanin sa yace kar ku tsine masa a wata riwaya kuma yake cewa a wani hadisi kuma yake cewa laysal mu'min bit-ta'an walal la'an musulmi ba mai zagi bane mai la'anta ba wai mai yawan zagi ko mai yawan la'anta ba wanda in kai haka sai ka yi cewa mafhumu khalafa ana yi samun musulmi ya zama mai karancin zagi da karancin la'anta ba aka aikin shi kamar faɗin sa ne wallahu bi dhallamin bil abid kaga ba za ka ce Allah ba mai yawan zalunci ba mafhumu khalafa ka ce Allah na iya yin kaɗan kenan ba haka ba mubalaga ce wajen faɗin sifa irin wannan ba wai akwai ismul tafdil wanda ake cire masa ma'anar tafdilin sai zama kawai yana nuna kaiwa mutuka ne shine irin wannan musulmi mumini abinda aka san bakin shi na faɗa shine alkhairi fa la yaqul khairan aw liyasut ya faɗi gaskiya ya zikiri ya ambaci Allah ya al'amru bil ma'ruf annahi anil munkar duk abinda zai faɗa ya lissafa abinda zai tafi cikin mizanin ayyukan sa na alkhairi ne sannan sai ya faɗi wanda ba haka ba to barin sa shi yafi masa Allah shi ne mafi sani yace wallika anna ma'ahu aslul i'tiqad anna Allah harrama zalika me yasa ya ci gaba da zama musulmi ba za a kafirta shi ba wanda yake laifi saboda asalin kudirce cewa Allah ya haramta haka san da yake zunubin nan yana sanar cewa Allah ya haramta amma da shi da son zuciyarsa da shedan suka rinjayi alkhairin da ke tare da shi ya je yake ta wannan zunubi wa ma'ahu khashyatu iqabillah kuma yana tare da jin tsoron Allah ya san cewa wannan zunubin da yayi ya cancanci hukuba a wurin Allah yana sani wa raja'a rahmatillah, kuma yana fatan Allah ya tausaya mishi ya masa rahama, yana sanar da cewa aikin da yayin zunubi ne kuma Allah zai yi masa azaba akan, yace bi anna Allah yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bihi, ya san Allah yana iya gafarta zunubai kuma Allah na iya kama mutum da zunubai, yace yaghfiru Allahu lahu bihi, yana so Allah ya gafarta mishi zunubansa kai ya kama shi. كما في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن سيد البخاري ده سيد مسلم وانا حديث يازو حديث نمي بنشا أو قرير رسكي حديث قدسي ده الله يكي تشوى أذنب عبد ذنب من دالة صلى الله عليه وسلم كبار لباري يكي ونباوى يا أيك تزنبي فقال أي رب إني أذنبت ذنب فاغفر لي باوى الله يا يزنب sai ya tuna Allah ya ce ya Allah na maka zunubi kaza Allah ka gafarta mani fa qala rabbuhu sai Allah ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi bawa na ya san cewa ubangijin sa yana gafarta zunubi kuma yana iya kama mutum da zunubi kad gafartu li abdi ku shida ya kuma la kuna gafarta mishi kuma arnaba dhanban akhar sannan ya je kare yin wani zunubi fa qala ay rabb adnabtu dhanban faghfir li ya Allah nayi zunubi Allah ka gafarta mani fa qala rabbuhu sai Allah yace alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi bawa na ya san yana da ubangiji wanda yake gafarta zunubai kuma yake kama mutane da zunubansu qad gafartu li abdi na gafarta wa bawa thumma adnaba dhanban akhar sannan kuma bawan nan ya koma ya sake yin wannan zunubi ko wani zunubi فقال يا ساكي تشوا اي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره لي يا الله نا يذنبي الله كغفرت مني فقال سي الله يجي علي وعبدي الله له رب يغفر الذنب وياخذ به الله يكي تشوا باوانا يا سان yana da ubangiji wanda yake gafarta zanubi kuma shi ke kama mutane da zanubar قد غفرت لعبدي نا غفرت wa باوانا فليفعل ما يشاء abin da ya ga dama yaji Allah ya mashi gafara ta gabaki da yake wannan hadisin an tuna mun karanta shi shi ma a baya amma kan cewa ibnu battali yana cewa wannan yana nuni zuwa ga al-musirru al-dhanb fi mashi'atillah wanda yake yayi zunubi ya maimaita ya tuba ya zama addicted kullun zai sha giya ya dawo ce yazo ya tuka shi kada yana tuba cikin dare zai yi zina zai yi caca zai yi sata zai yi kisan kai zai yi kaza yana ta zunubai iri daban-daban kullun cikin zunubi yake amma ko kullun bai fasa neman tuba da neman gafara a gurin Allah to wannan al'amarin shi na gurin Allah in Allah ya so sai ya mishi wannan hukunci in Allah ya so kuma sai ya kama shi kuma kaji a cikin Allah ya ce bawa na ya san ubangijin shi na gafartawa kuma yana kamawa in yaso to yana karkashin mashi'ar Allah kar ka yanke masa hukunci cewa ai tunda dai ya istighfari ya tsira ko kuma tunda dai zunubin nan ya ke bari kuma gashi can an ce walam yusiru ala ma fa'alu da haka ya halaka har ka yanke mai hukunci ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji sa tayyu yayi wani aiki kwaya daya wanda baka sani ba sai Allah ya gafarta mishi akan tayyu duk aikin shi na alkhairi yayi wani aiki kwaya daya wanda ya ruguza aiki kaga dai misali karuwa wanda take sana'a karuwanci tana daga cikin al-musirun al-alam wanda suka doge suna yin babban laifi amma ta shayar da kare ko magi ko wane ne kalli gafara da Allah ya mata akan shayar da kare ruwa da wanda kuma shi kuma mai wa'azi ne ma kullun yana ce ma abokinsa ka tuba ka bari ka tuba ka bari wata rana dai zuciya kawai yace Allah fa ba zai gafarta maka ba na rantsi da Allah Allah ba zai gafarta maka ba cikin al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi nan da nan Allah ya aika da sako cewa waye ne yake rantsuwa a madadina cewa ba zan gafarta wa wanda ya zunubi ba to a sanar da shi na gafarta wa wanda ya zunubi shi kuma na lalata ayyukansa so daka bawa ya kasance bainal khawfi war raja yana tuna zunuban shi da gazawar shi ya ji tsoron Allah ya nadama ya istighfari in ya tuna rahama Allah da fadin rahamarsa da fadin gafararsa da yadda Allah subhanahu wataala yake kau da kai yake tausaya ma bayinsa masu imani kuma sai ya sa ran Allah ya so za mu tsira da cetan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai da sauran hanyoyi Allah ka sa mu tsira to ka zama kullum bainal khawfi war raja ka kanka da sauran bayi kar ka yanke wani bawa musulmi hukunci cewa dan wuta ne ko dan aljanna kamar yadda Bukhari ya bani Allah ya tsare idan kai haka zaka ga ka tsira ka samu salama domin duk sanda ka yanke irin wannan hukuncin za a yi ta rigima da kai ne kansu suka kare shi to kuma garin kare shi sai ka zarma fiye da abin da kai na sanku wa kazalika fi sihayi min ghairi wajhin hadithu alladhi lam ya'mal khairan qat haka yazo a cikin hadisi ingantattu ta fuskoki da dama hadisin wannan mutumin da Annabi ya bada labari wanda bai taba aikata aikin alkhairi ko kwaya ne ba aikin banza kawai yake aikatawa iya rayuwarsa wa qala li ahli to da yazo mutuwa sai ce wa iyalansa idza ana mutu fahrikuni in na mutu ka aje a rufe ni a kabari a kona gawar sun mashaquni sa'annan a dandaka tokan gaba ita zama gari sun mazarruni fi yawmiri sayan da iska kogi ta daga sai a dauki tukunya tuka sai a je a shekar da ita ta gutta iska kawai ma'ana ya zama shi an halakar da shi babu yadda za a yi a daure shi fa qala la billah ana gama zuwa akai haka Allah ya sa malaiku suka tattaro shi a karan wajen shi aka aje shi gaban Allah yana ganin wai shi ne haka to ya gudu ya tsira kar ya zama bai ya litani mutu kamla hada wa kuntu nasiyan mansiya ya zama nasiyan mansiya yake tunani a iya dabararsa saboda tsabar tsoron azabar Allah tunda bai aikin komai ba yana nema ya gudu daga azabar Allah sai Allah ya ce mishi ma hamalaka ala ma fa'alta eh kai ka wannan gangancin ya kai bawa qala khashiyatuka ya rabb ce wallahi tsabara gin tsoronka nake ji ya Allah sai Allah fa ghafara lahu Allah bi tilka al-khashya sai Allah ya gafarta mishi da wannan tsoron da yake wannan tsabar tsoron da yake sai Allah ya gafarta mishi da wannan labari ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ba kuma an ce shi kenan ya zama sunna kai ma ka ce a kona ka tunda kai kai wani aiki na alheri ko ai a kai kai aiki na alheri ka cigaba da tuba ne kana istighfari ko kun ga yawa babu wani wanda ya taba gwada wannan cikin wannan al'umma a iya abin da muka sani da karkace zaka je ka gwada kasan da kuma mutane masu shegen sound shortcut sai ga ai wannan shortcut to zaka iya samun matsala babba yawa ta yi shi kare Allah ya kaddara zai wannan falala shi za babu wanda ya taba gwadawa cewa zai aiki da shi amma ana kawo hadisin ababul nuna fadin rahama Allah da kuma abinda Allah yake so ka yarda shi ne Allah ubangijinka mahaliccinka wanda yake da karfi akan ka ga duk kuskuren da yayi wajen ganin cewa zai iya gujewa Allah zai iya escaping amma haka amma tunanin da yasa yayi haka cewa tsoron Allah ne ba wai kokarin yawa Allah wayo ba a tsabara ga tsoron azaban to wannan shi tsirtar da shi kaga ya nuna yayi imani da azaba Allah yayi imani da cewa Allah zai iya kama shi amma yana neman mafita ne wa kadhalika min afdali a'malil mu'mini tawbah yace kuma daga cikin mafiya falala a ayyukan da mu'mini zai dinga yi shine neman gafara Allah kama qala nabi sallallahu alaihi wasallama lil ghamidiyati allati aqarrat bizina hatta rajama wannan mata al-ghamidiyya wadda tayi zina ta tabbata tayi nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka jefe ta yace laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu maqsin la ghufira lah wa hal wajadta tawbatan afdal min an jadat bi nafsiha illa kamar da aka sai kisa wannan mata tayi zina ta zo ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanta nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kije tunda kiya da ciki kije sai kin haihu kamar ya bata window na escape duk da haka ta dawo bayan ta haihu kije kije sai kin yayi ta yayi ta dawo nabi ce to shi kina jiya mata hukunci to wannan dagewa wajen neman tsarkakuwa daga laifin da ta yi da yarda da hukuncin da Allah ya yi mata ta kai matuƙa wajen tuba shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yi tubar da law tabaha sahibu maqsin la ghufira la da a ce dan rabun shi ne sahibu maqsin dan rabun ne karɓar rabun daga irin wannan tubar to da Allah ya karɓi tubarsa shi menene tubar da ta kai a ce mutum ya miƙa kansa ga dokar Allah Allahu akbar kaga a yanzu ko wai idan wani aka yanke mai hukunci da dokar Allah to bai yarda da shi da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama za su haɗa kai a san yadda za a yi sai an je kotun kafirci an lalata wannan hukunci kaga wannan bai tuba ga Allah ba yanda bai yarda da hukuncin da Allah ya mishi a wannan riwayar za mu ga ya sabawa da abin da ya zo a cikin riwayar Ma'is wanda shi ma irin wannan laifin yayi aka mishi hukunci shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tubar da yayi da za a raba wa mutanen Madina family 70 da ta ishe shi to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sahibul maqsid anan wanda na fasara shi da wasu na ce dan rabon na ar kalmar ce ko din musan wata kalma ta fada cewa ita abinda yake nufi da al maqs kamar da al-Imam al-Qurtubi yake cewa sahibul maqs huwa alladhi ya'khudhu min an-nas ma la yalzamu shine wanda yake karban abinda ba a daura wa mutane shar'an a shar'ance ba bil qahri wa dhulm da fin karfi da zalunci duk wanda zai fi karfin mutane da zalunci ya karbo ta dukiya a hannunsu wanda shari'a ba ta daura musu ba yana iya zama sahibul maqsid haka Qurtubi ya fara cikin a cikin ainihin wato al muhim lima ashkala min talkhis muslim gashi nan a baya yana dalaka in kana so kana yabo ka ji kuma abin da ya faru shi kamar da Qurtubi yake cewa babu shakka akan cewa wannan zunubi na mukus na ansar rabon ko ansan duk wata tara da za a daura wa mutane ko ansan kudin fansa na ransom duk yana cikin sa ko ansan wani ushiri ko karban 1 bisa 10 da ake yi idan an raba gado a kotu ko wani ya ci bashin ka ka je gun yan sanda su kwatan maka bashin nan bayan sun kwata kuma ka kasa su kasa baka kayan ka sai ga dama ka yafe wancan din kawai ko kuma ka bar shi fa ko hada a lahira ka je su kwatan maka bashin amma bayan sun karba maka 70,000 da ke za ka samu 7,000 bayan kuma kullun za su ce ka kawo kuɗi za a buga waya za a je a kamo shi ka kawo kuɗi za a sha mai wannan ma maqsud rijistara na ofishin alƙali mai ansan kuɗi a gurin mata da ya kashe musu aure bayan shari'a ba ta ce a karɓa ba shi ma maqsud mai karɓan katin asibiti wanda yake karɓan kuɗi shi ma dan ya saka katin ka a saman na sauran shi ma duka wanda zai anshi wani kuɗi na cin hanci ko rashawa wallahi kamata mu ji wannan karatu jama'a dan kusan mafi yawan al'umma mu suna cikin wannan laifi da aka bari ku ji abin da Qurtubi yake faɗa akan sharhin wannan hadisi wannan mutumin bai zira ba ku ji ba zunubin shi ya fi zunubin maccen da ta yi zina mata aure har ta ɗauki ciki inda zai tuba irin tubarta ya miƙa kanshi ga Allah to da shi ne Allah zai gafarta mishi mutumin mu kuma zai kawai karɓa muke muna ganin ai alheri ne kawai malamin lecturer bai cewa yara sai sun kawo kuɗi sannan zai ba su maki yaran alƙali wanda zai ba da kwangila mai ansar rabon da waɗannan masu yawa kan titi da sunan da yalan kaya a masu ansan abin da Yesu ne karota kasteliya da wane ne da rasul ci duka irin wannan abin shi sai wallahi duk wanda yake jama'a wallahi ya ji wannan karatu ya tuba wa Allah ku dinga ansan kuɗaɗen mutane suna Allah ya isa suna ba za mu yafe ba duk inda ka bi zaka ji ana wa irin wannan mutanen baka addu'a da Allah ya isa babu wanda yake kaunarsu duk mai karɓan kuɗin maksu sai Qurtubi yake cewa wala shakka annahu min akbari dhurub babu shakka wato laifin mai karɓan kuɗin mutane da zalunci da kowace siga ce zunubi ne mai girma fa innahu ghasbun domin ghasbu ne kwace ne wa ashum ala an-nas zalunci ne danniya ce ga mutane yace wa isha'atul lil munkar sannan ya da barna ne wa amalun da ya aikata barna ne wa dawamun alayhi da kuma dawama kullun abin ya zama maka habitual kullun aikin da kake yi har ma mutane suka zaka ce ai kun san yadda yake haka dinga musu masifa kuma ku sai aike yi ba wasu zo su ce to muna so za a yi mana kaza 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 in labai zan fara gini ne an ce zo hukumar tsara birane ta jiha in kawo ta kudi kai baka sai yadda yake ba ka sai alherin da yake ba haka haka in ka je biyan haraji a hukumar kuɗin haraji haka ne in ka je hukumar tsara gine gine haka ne in ka je hukumar yan sanda in ka je kotu in ka je asibiti in ka je malamai in ka je karɓar certificate duk inda ka je abinda mutane suke kenan jama'a an san dukiya da zalunci kamar ba su mai ba kuma ana kiran azhar mu zo mu cika masallaci a kiran al'asar mu cika masallaci kuma kowa ya cika account din shi da aljihun shi da kuɗi na zalunci jama'a wani irin bala'i muke ciki ana zama kuma kowa zai sa bakin shi mai wari zai zagi wani babban shugaba ko wani babban gwamna ko wani babban sarki ko hakimi ko wani babban dan kasuwa wataƙila inda ya samu irin wannan mukamin zalunci da zai siya mana wancan tunda shi ma yanzu a iya wannan farfajiyar mukamin da aka bashi abin da kawai yake yi
zalincin da duk abin da kaga na dukiya a hannunsa kar ka raba ɗaya biyu na wannan zalincin. An san meye albashinsa, an san meye matakin irin albashin mukamin da yake da shi, amma ka zo ka ga babu synergy tsakanin dukiyar da ya mallaka da albashin da yake ba shi. Ko alama ko baya wani kasuwanci ko rawa ko kiwo bai gada ba. Za ga mutum ma'aikaci wanda yake level 12 ko level 10 ko makamancin haka ya gina kankama kankaman gidaje yana shagali iya sarrarsa. ‘Ya’yan shi ma halan ƙasa waje suke karatu, duk nisan da ya ga dama ya tafi umara ko aikin haji, duk matar da ya ga dama zai aure ta ko ya sake ta, duk motar ta shigo ta yayi ta miliyan 8 miliyan 12 zai iya siya. Wataƙila albashin shi na shekara bai kai miliyan 8 ɗin ba, na shekara gaba ki da annual income ɗinsa zai kai ba. Ƙurtubi ya ci gaba da cewa ya ce fa in taba min zalika wa raddal mazalima ila arbabiha sahhat tawbatuhu. Wanda yake karɓan kuɗaɗen zalunci inda zai tuba ya koma ga Allah ya maiwa da mutane abin da ya karɓa a gunsa na zalunci, to da tubarsa ta yi wa kubilat da an karɓa. Ya ce lakinnahu ba'idun an zalika, ya ce amma fa abu ne mai nisa kusa na biyar da kuɗin. Wa ka taɓa gani mai yi irin wannan abin ya tuba? Kuma in ya tuba ya zai yi da al'ummar da ya cuta? Yanzu mutumin da yake irin wannan hukumar ‘yan tsayawa a kan titi da ake ce musu hukuma mara ilimi ne, kuma ake ce musu hukuma jahila ko? A kun da aka ce ba a musu turanci, in ka musu turanci ba laifi. Wanda ya tsaya yi wannan aiki shekara bakwai, shekara takwas, wani gwamna na gwamna, ko kuma ya sa ku kuna wannan zalunci? Abin da aka ce ku an sa, abin da aka ce ku duba ba shi kuke duba ba. In mutane suka zo ko ba su da laifi sai kun nemi laifi kun ɗaura musu, wasu har su jawo haɗari. Ku gaba ɗaya ku sanya mutane cikin tsoro da tashin hankali, da commuters ɗin da direbobin da fasinjojin duk kun sa su cikin fitina, suna tsoron ku, ba su da aikin ban da yi muku Allah ya sani. Kuna jin Allah da ƙyale ku? Ba yi da Allah ya ƙyale jama'a, haƙƙin bayin sani. Allah ya hana cin dukiyar mutane da ɓarna. Wane ne in ka tuba ma da ya za ka yi da mutane da ka cuta shekara 5, 6, 7, 8, 9, ya za ka yi da su? Ina za ka gan su ka nemi gafara su? Tunda wani a gabanka ma zai Allah ya sani. To mutum ya zo da motar shi koke kina fi ka ce a rubuta mai 8,013, hala a hannun ƙwarya ya ɗauko, hala ma daga gareji yake, wani ma daga asibiti yake ya kai babban shi ba ta da lafiya, yana tunanin kuɗin magani, ya ka zo ka ce sai ya ba da kuɗin rabonmu sai ya yi kaza, ya roƙe ka Allah annabi ka ƙi, a gaban ka zai Allah ya san ka gara ma maka harbe shi. To ne Allah ya isa, kuma Allah yana jin ka, yana jin shi, kuma zai karɓi Allah ya san in dai zalunci ya kawo shi. Ƙurtubi ya ci gaba da cewa yace bi katarati al-huquq, saboda yawan haƙoƙin mutane a kansa, wantishari hatin nasi, kuma haƙoƙin mutane sun yaɗu a cikin mutane, haƙoƙin mutane da yace sun yaɗu, yace wa adamu ta'ayyin al-mazlumina, da kuma ba yadda zai iya gane su waye da su waye cuta. Kai malami da kake an san kuɗaɗe a gurin ɗalibai, ka ce mai san A 5,000, mai san B 4,000, wanda yake san C 1,000, wanda bai biya ba F, za ka yi gane ɗaliban da ka cuta ka musu haka? Ina za ka gane su? Shekara da shekaru, wani fiye da shekara 15 yana wannan zalunci a university ko polytechnic ko ina ne, da masinjoji na kotu da na ministries, musamman inda ake ba da kwangiloli, da accountants na ma'aikatu, financial secretaries da sauran masu irin waɗannan ayyuka. Zai iya gane mutane da ya cuta ba? Zai iya gane su ba? Saboda suna da yawa, kullum wannan zalunci yake. Can dai Ƙurtubi yake cewa, ya ce wa hum ashabu zamani ma, yana kwatance irin sai ke ce hum ashabu zamani mithlu man ya'khudhu min az-zakawati wal mawarith, kamar masu karɓan wani abu a cikin zakka. Masu karɓan zakka, in suka ba su karɓi zakka maimakon a bada abin da gwamnati ta ce a bayar, ko abin da nisabi ya kamata a karɓa, sai su rage. Ga abin da ya kamata ka bayar, sai su rage ka ba su cin hanci. Ya kamata in za ka gini, ga ababen da za ka biya a ba ka permit na gini ko? Maimakon ka biya wannan, sai hukumar tsara birane Jamaica ta kawo, to kawo wani abu, kawo 5,000 kawai, sai ka bayar shi, kinansu baka kai. Kuɗin wuta NEPA, ka sha wutar 5,000, maimakon ka ba da 5,000 a saka a account ɗin kamfanin ko gwamnati, sai ka ba su 800 su kyale ka. Duk irin shi ne ba? Wallahi duka irin wannan. In ka je wato za ka karɓi
kayi kwangila za a biya ka kudin ka sai sai ka ba su wani percentage a ciki har 20% suke karba wani lokaci na kwangila ko supply in ba haka ba sai dai kai asara kudin gabaki daya irin da suke mallan albani na mu Allah ya gafarta ni shi mallan albani yace ya dauki azima ba zai bada ku kwandala ba har ya mutu musu biya shi sai dai hada lahira duk wanda kaga yana kwangila yanzu abin da ake hakura aiki nan ko dai kai mutai ba kan shi uzuri ko ba kan shi fatawa ko kuma ya ma halasta wa kai shi in ba haka wallahi ba za ka kwangila ba kwangila da supply da sauransu kai ne mai duba abin sai a cika ce sai an baka kuɗi yace da masu ainihin wato an san kaso a cikin gado kamar yadda ake a kotu ma'aikatan kotu kotu ta dauke su aiki da alƙali alƙali suna da gaske mutane da suka bi kowa gata a ƙasar nan irin albashin da ake ba su da karrama su da yake su da ma'aikatan kotu amma aka samu wani attajiri ya rasu mu aka gora bangado suka ga akwai kuɗi da yawa sai su ci dama sai an ba su 10% 10% din halaya kai miliyan ɗari idan biliyoniya ne miliyan ɗari ke wannan da biliyan 30 kaga miliyan 300 kenan suke jira in talaka ne kankani mai miliyan 30 a ba su 200 miliyan 3 gabo miliyan 3 sadaka da su inda ka san irin shanun nan na gidan gona kowa kamar wani hurtumi haka to wallahi duka wannan naman gidan wuta ne saboda nama na yana haram suke ginawa a cikin su wannan laifukan fa duka shi sa annabi ya kwance da shi yake sahibu maksid duk shi muke so mu gane wannan ga abin nan buji-buji a cikin ya kamata wannan hadisa mu tsaya mu kalle shi mu tsorata wa kanmu abin da muke Qur'ani ya ci gaba da cewa wal malahi da ababen wasanni aba mutane lasisi ce su gidan wasan kwallo su gidan abin nan banjo gidan gala ko kuma ma'aikatan hizba da ƴan sanda su dinka zagayawa ana sallama su a cigaba da wannan iskanci hadda shi za su zago inda aka saka san ana shan wuri a sallame su wasu ma hasu dan tosa wuri su ma a wajen anan cewa akai su kawo wasu shan wuri ko su kwace wuri su ci su siyar to duka muku duka maksu ne wannan wato sigogin shi suna da yawa sai ka gaba da wuya in wani mutum zai tsira sai wanda Allah ya tsare Qurtubi ya ci gaba da cewa yace to ga irin namu yace wal murattabina fi turuq da masu tsayawa a hanya suna ba da rasiti sai in za ka wuce sai ka biya kuɗin wani rasiti na ƙarya su cuci gwamnati su cuci mutane wani yaje bugo nashi rasitin personal in yazo ya dinga ba da nashi ko kuma in na ce ka biya su ɗaya ne sai ka biya su uku laifin da bai kai ya kawo ba ba dama ka yi fakin to gefen titin ba ya fakin ba me za a yi ke na jama'a ai na ake so ya ake so mutane su da motocinsu ba a saka no fakin ba ba a saka komai ba da ka yi fakin ka yi laifi ba dama ka tsallaka wani farin layi ka zo gari baka san ma farin layin ne ma'anar shi tunda ba a rubuta cewa ga ma'anar shi baru da cewa wannan layin ba a tsallaka shi ba kana tsallakawa shi kenan su hayo kuma kamar iblisai su rufe ka akwai mutane da suka daina shiga wasu garuruwa da motocin saboda tsoron bala'i wasu ma'aikata a wasu garuruwa kuma duk inda ka je waɗannan ma'aikatan ga su nan sun cika ƙasa banda wanda suke na federal kuma kowace jiha ta yi nata kawai wajen ta tara rabanu to wannan rabanu da kuke tarawa wuta ne wallahi haka annabi ya ce rabanu ne na wuta ya kamata masu waɗannan ayyukan wallahi tun daga kan gwamnatin har kowa ya tsoron Allah ya yi in ba haka ba wuta kuke ɗiba mutane ya ce wa ila ghairi dhalika mimma qad kathura fil wujud inji ku ya ce da ire-iren waɗannan waɗanda suka yi yawa a cikin al'umma hanyoyi wannan fatan zamanin su kenan Qurtubi ya rayu a ƙarni na shida ƙarni na biyar zuwa na shida amma ka je ya ce ila ghairi dhalika mimma qad kathura fil wujud hanyoyi na cin dukiyar mutane da barna wanda suka yi yawa a cikin al'umma Allah shi kyauta Al-Qadi Iyad shi da ga wannan shari'a a cikin Al-Mu'lim da Ikmalul Mu'lim sai yake cewa wannan hadisin fihi dalilun ala azami dhanbi sahibul maqs wannan hadisin yana nuni zuwa ga girman laifin mai karban kuɗin mutane ba da gaskiya ba wa dhalika li kasarati taba'atin nasi alayhi saboda yawan Allah ya isa da mutane suke mishi kaji kamar da Hausa yake mana Allah ya isa da mutane suke mishi yace wa zulamatihim alayhi da irin haƙoƙin mutane da ke kansa wa akhdahu amwalihim bil batil eh da suke an san duke mutane da kuma akwai wanda ko hadari aka ce sun yi sata ka mace ko asibiti hadari suka samu victims na asibiti na accident wani jinajina wani asume wani mahala ya mutu amma da aka ce Allah lalibe kuma jami'an tsaro ne ba za su lalibe ku sannan su kwashi abin da sai ga musu sannan su duki raguwar su ya ci wannan ina za su yi irin wannan zalunci ne ba yiza idan wani ya fusata ko sai ya ce ai dinne aiki ga ramar dan wuta ne shi ba kawai sai ya auka kan wuta kawai gaba da saboda da gaske ne aikin yan wuta ne wallahi aikin da mutane suke wallahi aikin yan wuta ne jama'a Allah ya sani ya kamata lallai mutanen mu mu guje wa zaluncin nan da muke wa junan mu wanda ya daga cikin abin da ya bata mana kasar mu ya zama alkhairi yayi karanci a cikin tsare-tsaren mu har ma aka wayi gari babu wani abu da zaka yi a kasar nan in baka sa cin hanci da rashawa ba to ba za ka yi labari hatta da aikin haji kujerar aikin haji da kudinka da niyyarka da komai wallahi sai daga gare ka baka biya cin hanci ko ba na wannan aikin hajin da ya wuce haka aka dinga yi mutane da passport ɗinsu suna jira an karɓa za a yi musu visa sai dai su ji shiru wasu sun yi mako guda a camp ɗin Aladai wasu ma an kai su airport ga jirgi suna gani amma sai wasu su zagaya su ba da cin hanci ga ma'aikatan hukumar Alhazai ko ma'aikatan airport ko ma'aikatan ina ne ma dai uku shikenan sai a cire hotunan wasu a cire visa su shikenan a daura wasu akai duk wannan irin bala'in jama'a ibada ka za a je kenan fata aikin haji amma sai ayi wannan to nan gaba hala a Najeriya mutuwa ban za ka ji ka biya cin hanci kenan ko in kana so ka mutu ba sai ka ba da cin hanci sannan ban ka mutu to in ba haka me ya rage kenan komai ya zama mana kawai cin hanci da rashawa ya zama wani abu very common and normal ba ma jin ma kaikayi a cikin zukatanmu in muna yi ba ma ji ba musulmanmu ba kafiranmu duk inda ka je ba jama'a hatta wanda bai yi ma ba shi ne da mu ba sai da mu barazana ba akwai a cikin jami'an tsaro ma'aikata na farka na abin nan na paramilitary mutum nawa ne aka kashe su saboda ɗan uwansu za su kashe su saboda sun nuna ba su san ayi sai a haɗa kai kawai a kashe ka ko a kauda kai ko a koma da kai wani wuri wanda ba ka da amfani ko wanda shugaba ne ma a hukuma ya samu irin wannan matsalar shugaba ne ba ma karamin ma'aikaci ba ma'aikatan da ke kewaye da shi suka ga cewa kai wannan zai jawo mana matsala ba wallahi sai su kashe shi ko a je a maka asiri ko a maida kai kawai karabuti kawai abin nan ka zama hoto aike abu ba ka san alayi saboda kai kana so ka yi gaskiya gaskiya ta zama matsala kamar da Aliyu mai yake fara cewa gaskiya ba a fadanta ba a ma kaunar ajita in ba ka faɗi kana gudu ba Allah shi ke صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله